Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 31 ga watan Yuli na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya yanzu sun zuba ido su ga wuraren da za a tura ministocin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zaba. Bayan haka za ku ji cewa an rufe jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Wukari a jihar Taraba, biyo bayan zargin kisan wani malami da wasu dalibai biyu a jami'ar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron haɗakar ƙungiyoyin fararen hula da wata gidauniyar Amurka da aka yi a birnin tarayya Abuja game da batutuwan cin hanci da rashawa. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a magance matsalar cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Amma kuma yanzu ga yadda duniyar ta wuni.
Masu gabatar da ƙara a Hong Kong sun tuhumi mutane 44 da laifin tada tarzoma bayan wata zanga-zanga da suka yi a ranar Lahadi ba tare da izini ba, wacce ta janyo mummunar argama da 'yan sanda. Daga cikin waɗanda aka gabatar da su a gaban kotu a yau Laraba har da wani matuƙin jirgin sama da malamin makaranta da wata mai kula da marasa lafiya da kuma wasu ma'aurata da aka samu a lokacin da aka ɗauko wani matashi da aka ji wa rauni. Waɗanda aka kai ƙararsu na iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 10 idan har kotu ta same su da laifi. Ɗaya daga cikinsu ya ƙi bayyana a gaban kotu, lamarin da ya sa kotun wacce ke gundumar gabashi ta bayar da takardar izinin a kama shi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi bore a tsakiyar birnin Al Obeid da ke Sudan, duk da cewa jami'an tsaro sun harba mutane 6 har lahira, cikinsu har da ɗalibai 5. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun yi rera waka suna cewa jini da jini ba ma san diya. Zanga-zanga ta biyo bayan hauhawan farashin burodi da mutanen kasar ke fuskanta. Jami'an tsaro da ke neman murkushe zanga-zangar wacce aka yi a jiya Talata sun harba mutane 6 har lahira, sun kuma raunata wasu da dama. Tunda dai hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci a birnin na Al Obeid. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Manufofin da suka shafi kiwon lafiya a Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawarar da masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrats, inda masu sassaucin ra'ayi suka yi ta ƙalubatar Senator Elizabeth Warren da Bernie Sanders, waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben 2020. Da Warren da Sanders sun yi kira da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke baiwa ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu. Amma a muhawarar wacce aka yi a daren jiya Talata, an caccaki waɗanda ra'ayoyin nasu kusan tun farkon muhawarar da aka kwashe sa'o'i 2 ana yi a Michigan, jihar da ta kasance cibiyar ƙiyar motoci a Amurka. Ba sai mun zagaya muna faɗa rabin al'ummar ƙasar nan cewa inshorar lafiya da suke amfani da ita ba a shimfiɗa ta bisa ƙa'ida ba, a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar Maryland John Delaney, wanda ya ƙara da cewa wannan tsarin ba shi da inganci, zai kawo cikas ga amfani na inshorar lafiya, hakan kuma zai sa a rufe asibitoci da yawa. Wannan ba siyasa ta gari ba ce. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda 2, a cewar dakarun Koriya ta Kudu, wanda wannan shi ne karo na 2 da Pyongyang ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawan kan nukiliya ta cije. Makaman masu linzamin waɗanda aka harba su a kusa da gabashin birnin Wonsan mai tashar jiragen ruwa sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar shugaban gamayar hafsoshin dakarun Koriya ta Kudu. Gwajin na zuwa ne kwanaki 6 bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani makamin linzamin nau'in ballistic wanda aka ce martani ne ga shawara da Koriya ta Kudu ta yanke na sayan makamai daga hannun Amurka da kuma gudanar da rawar soji da Amurka. Kungiyar Taliban ta ce tana fatan za a kulla yarjejeniya da Amurka don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekara 18 ana yi a Afghanistan yayin da abokan hamayar biyu da suka haɗu nan da wasu kwanaki masu zuwa a Qatar don gudanar da wata muhimmiyar tattaunawar zaman lafiya. Ɗaya daga cikin wakilan bangaren Taliban Suhail Shahin ya faɗa murya Amurka cewa bangarorin biyu sun kwashe kusan shekara ɗaya kuma sun rubuta bayanan da suka kunshi muhimman batutuwa da aka tattauna a kansu. Ya kara da cewa wakilan Taliban a tattaunawar sun riga sun bada tasu gudumawar, saboda haka ya rage kan bangaren Amurka ta dauki matsaya kan mataki na gaba da zai bada damar a kammala tattaunawar. A lokacin da aka tambayi Shahin kan ko suna da wani sharadi da za su yindaya a taron da aka yi a nan gaba, sai ya ce muna fatan za a cimma matsaya kan janyewar dakaro ko da yake ya ki ya ambaci lokacin da wannan taron zai gudana. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance jerin ministoci 43 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura mata, yanzu 'yan Najeriya sun zuba ido su ga yadda shugaban zai raba musu ma'aikatu. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani abu da ya fi daure da 'yan Najeriya a kai shi ne an gabatar da jerin suna waɗannan ministocin ba tare da yin abin da aka saba ba, na baiwa 'yan Najeriya dama su tofa albarkacin bakinsu a kan irin tarihi ko bayanai da suke da a jerin waɗannan ministoci domin kada a raba bargurbi. Saɓanin abin da shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan ƙasa alwashin cewa zai yi, cewa zai tabbatar da ya naɗa mutanen da shi kanshi ya san su, ya tabbata amincinsu da riƙon amanarsu da kuma jajircewarsu wurin gudanar da aiki. To amma kas sai aka ga cewa an wayi gari akwai da dama daga jerin waɗannan ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya samu amincewar majalisar a kansu suna da kashi a gindinsu. Galibi dai a halin yanzu ana ganin cewar rarraban mukamai zai kasance ne mai uwa a gindin murhu zai samu ma'aikata mai tsoka, yayin da waɗanda suka zo domin a cika gurbi na raba kowace jiha ta samu mukami za a iya tura su kowace ma'aikata. Amma a fira da ne da shi wani tsohon minista a ma'aikatar albarkatun mai ta Najeriya Alhaji Umaru Dambo, kuma ɗaya daga cikin ƙusoshin jam'iyyar APC, shi na ganin cewar
ni a gani na shi Buhari fa za a ce ya san komai da komai ba. Ubangiji shi ne mai sanin komai da komai, wanda kuma mu a sanin mu wanda Allah Ubangiji da ya niyya ya shirya zai zama minista ko zai zama gwamna ko zai shugaban ƙasa, to zai yi. Ba wai sai wani rikita-rikita da surutan mutane da zunde da ƙarya da gaskiya duk ba za su hana shi zama ba.
Amma kamar mutane kamar Silvia wanda aka fitar da shi ya taɓa gwamna a Bayelsa, an rige shi an kwace dukiyoyi da sauransu, akwai ire-iren su. Akwai wani na hannun dama Alison Mado yake Dezani wadda ita ma ba ta ma kasan nan saboda badakallan canjin Rashad ake zarginta. Ire-iren wannan mutane an kawo su kamar La Muhammad minista na watsa labarai a da hina huskanta tuma a kotu. Wato akwai ire-iren su da dama. Kuma shugaba Buhari ya ce ba zai kawo mutanen da ba shi ya san su kuma ya san hazikai bane, kuma ya san riƙon amanarsu da sauransu.
To ka san shi abin duniya duk abin da kai ma baka iya ba, indai a siyasa ne. Duk waɗannan da suke da badakala da sauransu, tunda da aka kwace abubuwan ba a ce kar a sake ba mutumin nan mukami ba, ko mutanen in kotu ko wata doka bata ce ta haranta ma mutum rike mukami ba, to babu dalilin da yasa su majalisa su ce su sun haranta ma wannan rike mukamin.
Alhaji Umaru Dambo kenan, tsohon minista a ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka, a Abuja, Nigeria.
Bangaren zartarwa dukkan ku, bangaren dokoki dukkan ku, bangaren shari'a dukkan ku.
Madalla gaida Umar Faruk Musa. Zargin kisan wani malami da wasu dalibai ya haddasa zanga-zanga a jami'ar Wukari da ke jihar Taraba. Wasu daliban makarantar sun koka akan zaman fargaban da suke yi a jami'ar. Ibrahim Abdulaziz, wakilin murya Amurka, na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Yanzu haka dai an rufe wannan jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin na Wukari, biyo bayan zargin kashe wani malami da kuma wasu daliban jami'ar biyu. Kuma ko a cikin kwanakin nan an ta samu bacewar dalibai da ake zargin bacewar tasu bai rasa nasaba da tashi-tashin hankulan da ke wakana a yankin, wanda ko ake dangantawa da rikicin kabilanci da ke wakana tsakanin al'umman Tibi da kuma Jikun. Wani dalibin jami'ar da tuni ya kama hanyar zuwa gida ya ce tun ajiya ma suka soma fuskantar barazana, batun da ko ya buƙaci hukumomi da ɗau matake domin kare rayuka da kuma aikatan wannan jami'a.
A cikin Wukari muna gani wata rana ga an tsare kan mutum ana jiya ba a ga tsana ya wuri. Shi ya tafa ruwa kusan har muna cewa abin ne siro siro wanda reported. Jiya da karfe misalin karfe guga ko da wani TV da yake tafiya gida. Tafiya da yamma daga university misali karfe guga. A wurin aka tare su don su ce an kashe staff guda ɗaya. Tukuna an ɗauki student guda biyu zuwa uku an tafi da su daji. Ana da farko suna ta kiran cewa kamar abin da kamar kidnapping aka kuyi daga ƙarshe suka ce sun kashe su. A za a ɗauki abin nan. So tun zai daga dare yaran suka kwana suna protesting cewa to su gaskiya halin da ake ciki suna cikin wani kunci. Don haka su ba za su ci gaba da zama tun makaranta ba za ta ba su ba kariya. Ta gaza ba su kariyan da ya kamata don haka su gara makaranta ta ba su tabbatar musu ya ta gaza ba su kariya ne don haka su suturta su koma gaban iyayensu. So da aka zo aka yi da cewa kula na cewa an yi suspending academic activities. Bayan an yi haka sai yaran jikuna wannan kuma sai suka kama yawo suna cirewa inda aka manna sai ana cirewa sai suka kama counter protesting cewa sai dai university da sake canza da reversing wannan decision. So sun ce makarantar da yake kusan jikuna ne su ce magana suna abun da suka ga dama ba tare ba mai ce musu da ni. Amma gaskiya halin da ake ciki maganar ciki wuce a Wukari kan babu shi don wallahi abubuwan da ke faruwa a Wukari kare ma bai ci ba.
Kawai yanzu mahukuntan jami'ar sun fitar da sanarwar rufe jami'ar na illa ma sha Allah, yayin da ko aka mato da jami'an tsaro cikin shirin kota kwana. DSP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ko tabbatar da rufe jami'ar, ko da yake ya ce bai da cikakken bayani game da rasa rayuka.
Mun samu labari akwai wasu 'yan makaranta da ke makaranta a wannan wurin, a wannan jami'an, da kuma wani wanda yake aiki a wajen, a jama'a sun kama su a wani wuri da ake kira kasuwan Cano a cikin garin, suka tafi da su sannan suna don bida a biya su waɗansu kuɗaɗe kafin su sako su. Ko da shi ke ya zama na waɗannan da aka tafi da su kabila ne na wani gefe a cikin jiha ɗaya wannan lokacin da sai yan makaranta suka taji sun ba su yadda ba, wato su yan wani motif kenan na wannan gefe yan makaranta suka zo na cewa yaya an tafi da malamin su da kuma da makaranta. To da aka ga aka kasa dai abin ya zamanto har a samu tashin hankula shi ne makaranta suka ɗauki mataki bisa ga shawari na jami'an tsaro gara a dan dakatar da ayyuka domin kada abin ya wuce ya kasance an samu tashi hankali shi ne abin da ya faru.
Wasu rahoton na cewa a wannan da aka yi garkuwa ko kuma aka tafi da su kan cewa yan kabilan Tibin din an kashe su, wannan shi ya ƙara hazuka ɗalibai.
Damu da labarin kashe kowane mutum.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal, Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wasu ƙungiyoyin fararen hula a Najeriya tare da haɗin gwiwa wata gidauniya ta ƙasar Amurka sun ƙaddamar da wasu kundaye da ke ɗauke da rahotanni da 'yan jaridan ƙasar suka wallafa don fahimtar da al'umma irin yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi ke yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana rahoto daga birnin tarayya Abuja.
Kundayen guda biyu na ɗauke da rahotanni ne daga shekara 2017 zuwa 2018.
da suka hada da yadda hukumomi irin su EFCC da ICPC suka gudanar da ayyukansu kamar yadda ƴan jaridun kasar suka wallafa. Kungiyoyin da suka yi wannan kundi sun ce sun hada waɗannan kundayen rahotannin ne domin taimakawa kasar ta samu nasarar yaki da cin hanci da rashawa. Musa Adamu dan jarida ne a Najeriya, ko ya yake kallon wannan yunkuri da kungiyoyin Sislag da gidauniyar Makato suka yi ga amsar da bayar?
Abin da kenan shine ba yau yan jarida suke kokarin taimakon kasa ko taimakon gwamnati a yaki da cin hanci ba, amma kamar abin da ke faru shine rahotannin da muke doka ba ta yawan tasiri. Kamar wayanda Allah ya sa haƙin gudanar da kasan nan ko gudanar da arzikin kasan nan na kansu, kamar sun sa bunnan ruwa sun sha ne abun kamar ba ya damu su kuma, amma ba za mu kyale ba, wannan aikin mu ne, za mu ci gaba da yin abun da za mu yi da tunanin tarana Allah zai sa su gane abun da suke yi, ba taimakon kasa suke yi ba kuma su daina.
Ganin cewa waɗannan rahotannin suna tunasarwa gwamnati ne da al'umman ƙasa muhimmancin haɗa hannu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa domin ƙasa ta samu ci gaba, na nemi in san matakan da ƙungiyar Sislag za ta bi wajen cimma burin haka. Awul Musa Rafsanjani shine shugaban Sislag.
Babban abin da muke so mu ci ma shine yawanci irin matsalolin da ake samu na cin hanci da rashawa da taka dokokin Najeriya suna cikin wannan rahoto, saboda haka muna sa ran National Assembly wato majalisa za ta amfani da wannan rahoto don ta aikin ta don ta tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa an rage shi a Najeriya.
Sai dai ga Alhaji Aminu Maji Dadi, shugaban kungiyar Al-Mushahid masu fashin baki a al'amuran yaki da cin hanci da rashawa, ya ce akwai kwararan matakai da suke so su ga an dauka bayan irin waɗannan rahotannin.
Abinda kuke so gani shine mu ga cewa waɗanda suke dibi kudaden nan namu na ƙasa, wato kotu ta tsare su ta yi abin da ya kamata da tsarin undarin tsarin ƙasa ta rubuta akan wanda ya ɗebi kuɗi ko hakin talakawa, shine tsare su kenan,
wato a daure su.
A daure su, wannan wato zai zamanto abun kiyayewa da abun gudu, duk wanda zai shiga aikin gwamnati ya san wato zai dogara da abinda aka yi masa na albashi da kuma allowance da aka yi masa, ba wai ya zo ya ɗibi kuɗin ko hakin talakawa. Wannan shine
banjira a gani shine irin tasirin da waɗannan rahotanni za su yi idan har kungiyoyin sun miƙa wa hukumomi masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma masu gudanar da harkar mulki a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a tankari matsalar cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan gwamnati. Amma kafin mu bude layukanmu, ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Idan na faso ta aika biyanta duk a kashi, in ta fito fili mai halin shi za ta ishe, idan ya ji zafi ya gyara hali nai, idan ya fusa toto mu ma mu dau da mara. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya, mulki sun zama gafiya, ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya, idan ya fito kuma a zan mishi maula, da dai za a zan kyaran su da sun yi kyan tafiya. Samalin gwiya, samalin gwiya, samalin gwiya,
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To alhamdulillah, sunana Siraju Hashimu, cikin wadan mangi daga Kaduna, Nigeria.
To muna jin kamalan Siraju.
To alhamdulillah, tsakani da Allah, cin hancin nan a Nigeria abu ne wanda bai kamata ba. Ya kamata a ce a yanda Nigeria take babban kasa, ya dace a ce cin hancin nan an yi cancel din shi, an daina yi, saboda tsakanin Allah ba ci gaba ke kawowa ba. To ya kamata tsakanin Allah shugaban kasa a ce a soke cin hancin nan, shine za a samu jin daɗi a Nigeria.
To mun gode Mallam Siraju Hashimu daga Kaduna. Yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Aminu kalallahu, wa rejan Difa.
To muna jan ka daga Difa.
To ina neman ku sai da yau muka samu muku. Muna muku gaisuwa sannu ku dai.
Allah sarki, mun gode, mu ma mun gaishe ka.
Aminu kalallahu, wa rejan Difa, a tashi lafiya.
To Allah ya sa, mun gode. Za mu sake komawa Kaduna ga wani kiran nan mun samu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajiya Mara Dauda, barka da dare.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jan ka.
To ni ina mamakin mutane da ke ji suna magana cewa wai bangaren shugaban kasa shi zai dakatar da cin hanci. Dan Najeriya gaskiya, kawai za mu gaya wa kanmu gaskiya, dan Najeriya ya riga saba da cin hanci. A gidan mai ma za ka ga ana cin hanci, hatta a gidan asibiti, wannan asibiti idan ka je layi za ka ga mutum layi ne, a nan gurin ma cin hanci yana iya tabbata. Dan haka sai mun gaya wa kanmu gaskiya, mu kanmu daga ƙasa mun tabbatar da cewa duk abin da za mu rika kiyaye wannan cin hanci din, to shi ne kai. Amma in dai muna ɗora wa shugabanni, wasu ne suke iya cin hanci, to wallahi kullum ana gidan jiya. Don haka ya kamata ni da kai da ke da kowa da kowa mu kokari mu kiyaye cin hancin nan, tun mu akan mu, ba ma akan wani shugabanni ba. Daga nan kuma sai a tafi ga shugabannin, amma mu kanmu muna cin hancin nan. Allah ya kiyaye mu, Allah ya iya mana tsiyawarsa. Alhaji Musa Garo, tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma za mu je Bauchi.
Sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba Garba, muna jan ka.
To farko dai kowa ya ji tsoron Allah, ya rike aikinsa tsakaninsa da Allah. Sannan kuma gwamnoni, kowane gwamnoni a jihansa, ya tabbata ya yi akawun na bai daya, ya tabbatar an yi akawun na bai daya, kuɗi ya san shigan kuɗi, kuma ya san fitan kuɗi. Lallai idan aka yi akawun na bai daya, wannan abu zai taimaka kwarai da gaske. Kuma hatta ƙananan hukumomi ma, kowane gwamnan jiha ya sa su yi akawun na bai daya, a san shigan kuɗi, a san fitan kuɗi. Na gode. Mai magana Ayuba Garba, imam kafin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Ayuba Garba, imam daga Bauchi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:53. To masu sauraro, yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a magance matsalar cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Ga wani kiran mun samu. Salamu alaikum, daga ina muka samu kira? To da wa muke magana?
Sunana Alhaji Audu Bashir.
To muna jan ka Alhaji Audu.
To wasu abin da ke faruwa, kuma an tsaye da ga ni sa ta kuma ba ni da ba a yi ta kuma sun ga yanzu yanzu za a kan hanya. Sun san ga da kwanton da duk ba wani ga kuma kowane ba wani da ba a tsaye.
Akan hanya.
A fili an akan hanyoyi.
To ba an ce ku rinka daukar hotonsu ba, kuna nuna ma hukumomi ko ba dai a kafafen sada zumunci ne ku rinka sanyawa don a gani?
Kuma da ke in kai ku wani ya kuma tafi. Amma su sun ce ya kamata ku gaskiya ne. A ga ku a samu su masu sa nan kaya. Sun yi kan sun ce wa wata ba suna kashin a kama su. Amma har kawai tana kare kama su ne. Ya fara jini.
To amma su masu fararen kayan bantaren numfashinka ba Alhaji Audu, su masu fararen kayan a yadda kake bayani, kana gani su kuma ba za su gurɓata ba su ma su fara ansa?
A to amma ai ba su mutane ne.
To mun gode Alhaji Audu da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Negode a Kemba.
To muna jin kamalan Ibrahim mai wankin hula.
To gaskiya ni ra'ayina game da amincin hanci a Najeriya inda aka samu matsalar bangaren shari'a alƙalai haka.
To me yasa ka ce haka?
Yawwa, abin da yasa na ce haka, za ka ga an kama mai laifi idan babban mutum ne ba za a mai hukunci daidai da laifin shi ba, amma ƙarami wanda yake shi ba komai bane ba a hukuma za a iya hukunta shi. Domin saboda ku duba manyan ƙasashen duniya, babu wani babba kuma matsayin ka baka isa ka saci dukiyar ƙasar ba ka zauna lafiya ba, amma mu nan Najeriya ainihin manyan ƙasar nan sun mai da dukiyar daga su fiyayensu ne kawai. Eh, ku ne abin da na fuskanta kenan kawai, saboda ba wanda yake hukunta su in ba Allah ba.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula daga jihar Neja. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nija.
Jihar Neja.
Oh, daga jihar Neja ne. To muna jan ka, da wa muke magana?
Kuna magana da Bala mai wankin hula daga Ushishi, jihar Neja da ke tarayyar Najeriya.
To muna jan ka Mallam Bala mai wankin hula.
To a gaskiya magana ta hanci da rashawa a Najeriya sai dai gyara Allah. Saboda da zarar an kama manya sun ce an ce da rashawa, da zarar an fara shari'a kwana biyu shi ke nan sai ku ji maganan ta ɓace ɓace ke yin ta ɓace har abada, ba kwa ji maganan ba
gaba ɗaya.
Akwai sakatare federation namu Baba Charles David Lawan, tun da aka ce an kama ke cin hanci da rashawa yau ba mu ƙarfin kuma ba mu san da aka tsaya ba. To in dai aka ce haka za a je sai da shi talaka zai karɓi jina mu, wato ba za ka ci gaba ba. Amma idan aka ce ana ɗaukar hukunci daga kan manya, to in Allah da na kafa shi ma zai ji tsoro, to amma na gaba yayi ba ya mashi hukuncin komai ba.
To Mallam Bala, kai mana aikin gafara, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa maka aya a nan. Mun kuma gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyinsu. Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na ci a karfe 4:57. Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Masu gabatar da ƙara a Hong Kong sun tuhumi mutane 44 da laifin tada tarzoma bayan wata zanga-zanga da suka yi a ranar Lahadi ba tare da izini ba, wacce ta janyo mummunan arangama da 'yan sanda. Daga cikin waɗanda aka gabatar da su a gaban kotu a yau Laraba, har da wani matuƙin jirgin sama da malamin makaranta da wata mai kula da marasa lafiya da kuma wasu ma'aurata da aka kama su a lokacin da suka ɗauko wani matashi da aka ji wa rauni. Waɗanda ake ƙarar su na iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 10 idan har kotu ta same su da laifi. Ɗaya daga cikinsu ya ke bayyana a gaban kotu, lamarin da ya sa kotu wacce ke gundumar gabashi ta bayar da takardar izini a kama shi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi bore a tsakiyar birnin Al-Obed da ke Sudan, duk da cewa jami'an tsaro sun harbe mutane 6 har lahira, cikinsu har da ɗalibai guda 5. Kamfanin dallacin labarai na Faransa ya rawaito cewa masu zanga-zangan sun yi ta rera waƙa suna cewa jini da jini ba ma san iya. Zanga-zanga ta biyo bayan hauhawan farashin burodi da mutanen ƙasar ke fuskanta. Jami'an tsaro da ke neman murƙushe zanga-zangar wacce aka yi a jiya Talata sun harbe mutane 6 har lahira, sun kuma raunata wasu da dama. Tunda dai hukumomi suka ayyana dokar ta ɓaci a birnin na Al-Obed. Manufofi da suka shafi kiwon lafiya a Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu. Tun masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.